'yan kasa da hukuma.
Ina barci da gaba da fita, Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta.
Masu saurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Diddigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata, yanzu muna da garuruwa da guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai.
Idan ka buga arewa da Maruga local government, akwai Kakihun, akwai Kumbashi, Maguriya, Lagada, duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba.
Haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane.
Yau shirin na tafe ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a Najeriya. A dakacewa.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura. Ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ji ko ke masa samura.
Madalla. Masare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu, musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar. Kodayake hukumar na Najeriya na ci gaba da cewa suna nasu ƙoƙarin wajen wanzar da zaman lafiya, musamman ta fuskar yaƙi da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar da sauran nau'o'in ƙalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa, tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar. Yankin ƙaramar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin larduna da 'yan fashin dajin ke tauye haƙƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta Najeriya.
Sunana Malam Ishaq Usman Kasbai, kuma ni ne shugaban ƙungiyar al'ummar birnin Gwari na jihar Kaduna. Gaskiya harkan matsalan tsaro na ƙaramin hukumar birnin Gwari ya shafi harkar noma, wanda ya tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman aka abin da ya shafi harkar noma. Sannan abu na biyu shi ne abin da ya shafi harkan kasuwanci zuwa Kaduna ko hanyar Funtuwa. A yanzu ƙididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata, yanzu muna da garuruwa da guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai. Kashi 80-70% na cikin 100 na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma, musamman a shekarar da ta gabata ba. Abin da muka tattara shi ne yanzu aƙalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda 19 na ƙaramar hukumar birnin Gwari, aƙalla an tada mutane ya tsaye mutane 50,000 waɗanda dukkansu a taƙaice an raba su da mahallansu. Kuma wannan matsala gaskiya a kamar dai yadda aka sani har yanzu ba ma ƙaramin hukumar birnin Gwari ba ka ɗauki abin da ya shafi yankin Zamfara da kuma yankin Katsina da abin da ya shafi yankin Neja. Wannan wuri na ƙaramin hukumar birnin Gwari ya zama kamar daji ne, kuma hanya ce wanda su waɗannan 'yan sanda suke shiga waɗannan jihohi suke tattata cikin ta, kuma za ka samu ainihin matsugunan su waɗanda nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai har-haren.
A jihar Neja ma 'yan fashin daji na cikin zarafin bil'adama, al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamantakewar su.
Sunana Idris Ahmed, ni ne shugaban matasan Mangwaro, ƙaramar hukumar Maruga local government a jihar Niger. Ƙalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana harhare, wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne, ko kuma in ce boundary na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane, to sai sun biyo kusa da Mangwaro. Cikin ikon Allah kuma da jajircewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi, Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke.
To kamar sauran garuruwan da ke nan kewayenku, wani hali suka shiga?
Su ma sun shiga hali a haula'i, don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba su ba labarinsu, sai daga baya suka koma irin Galma, irin sansama aiki, irin Sakwanje da Gauji da sabon layi da tsoku da kurigi dogon dawa duk magana ne ke maka babu shi da kai lokacin da babu kowa a ciki sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi Allah bai ba su iko ba in ka bugo yamma kamar ga lokacin gamman akwai indabu akwai shadadi akwai baradoka akwai ungwan malam babu duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba idan ka buga arewa da marga local government akwai kacihun akwai kumbashi maburiya nagada duka waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba gulbin boka ma sun yi barazanan watsa ta Allah ya kariya aka danki haka na kwana biyu kuma aka sake komawa kawo yanzu dai gaskiya an samu sauki
gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsulkaci kan irin rawar da ƴan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala
duka da an soci ya inganta kasa da karar da watansun ta za su yi sha'awa su yi yarje ta da kafar su su zo su yi kallon ka komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
Masaure yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar ƴan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa
a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu yayi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi manufofi da tsare-tsaren gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro ta samar da tsaro inda za a tsare tsaro shi kanshi da dukiyar mutane da rayukansu wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wanda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin ƴan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 din part 2 yana magana cewa kundin tsarin mulki ya kallafawa ƴan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan sun da aka ce babu doka babu tsaro babu zaman lafiya to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shi wa gabanni kuma wannan haƙƙin abin da yasa kaji ana ce musu fundamental saboda an riga an tantance su an zuba su a littafi an kare su an kiyaye su shi yasa ake ce musu fundamental human right haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware da wannan gwamnan policies ɗin dole ƴan majalisa su fito su yi dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a.
Amina Umar Hussein kenan lauyar kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. Sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin ƴan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar.
Don ka ɗauka misali dukkan harkar arewa ke yi. To yanzu gwamnati ta zo ta ba minista, babban minista yana ɗan jigawa, ƙaramin minista yana ɗauka, kan minista ɗan sanda ta yi. Duk tsaron nan an tara shi a nan arewacin Najeriya. Amma ba za a samu nasara ba san ba ta haɗin kai da bayanai na sirri a haɗa ƙarfi da ƙarfi da sarakuna da ƴan boko da duk wanda ya isa da sauran ƴan siyasa domin a sami a ba da bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron nan a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai kuma mutane su yadda su buɗe ƙirjinsu su ba da bayanai yadda za su samu zaman lafiya. Su da kawai da ɗan sanda ba za su bari da kawowa zaman lafiya a Najeriya ba. Dole sai mutanen ƙasa sun ba da bayanai na sirri domin a sami dama a samu tsaro a wannan ƙasa ta Najeriya. Ka ga kamar misali da lokacin da aka rubuta ƙasar nan har yanzu zuwa lokacin mummuna samari mun san cewa sarakunan musulunci sarakunan gargajiya suna ta cewa domin idan ba ko kai ya je ya zo gari za a tambaye shi mai unguwa zai tambaye shi da duka ci idan sun kira ne gidan sarki sai gina za a kai shi in sarkin abuja ne gidan wanda bai za a kai shi in almajiri ne tsanga za a kai shi kai in ma ɗan tasha ne tasha za a kai shi ga sarkin tasha saboda ka an san kowaye ya zo za a sani to yanzu an bar kowaye brief sarakuna
kamar so kake a daro nan sashi
kwarai kuwa ai mutuka ba a dawo da bada bayanai da sanin bako ina ya zo ina yake ba za a taɓa samun zaman lafiya a Najeriya
Allah ya sa a dace masu rare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustafa Nasiru Batsari da Isa Lawan Ikara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananka ko sarsu ba abu turaraita da rashin aiki daga labarta ko yawan banza ko sata.